بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Laraba, yau muna 15 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma ya zo daidai da 4 ga watan 3 miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratin Nur, daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu. Kafin mu shiga karatu ajiya na manta gabatar da maraba da babban baƙonmu wanda ba baƙo ba, da ya halarci wannan majalisi shi ne shugaban ƙungiyar Izala ta nan jihar Bauchi, Professor Zubairu Madaki, wanda ya kawo mana ziyara a jiya, ya kuma zauna har muka tashi muna tare da shi a nan. Muna masa addu'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa masa ladan wannan zumunci a cikin mizaninsa, kuma Ubangiji subhanahu wataala ya masa jagoranci, ya dafa masa a cikin ayyukan da yake gabatarwa wanda ya shafi shugabanci, da kuma abin da ya shafi ilmantarwa da karantarwa wanda ake yi ba ƙaƙƙautawa. Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma a yanzu nan har ila yau mun samu halartar Barista Muhammad Abdullahi Abubakar San, tsohon gwamnanmu na nan jihar Bauchi, wanda shi ma a wannan lokaci muna tare da shi ya kawo mana ziyara domin ya halarci wannan tafsiri namu na wannan shekara. Muna masa addu'ar Allah subhanahu wataala ya sa masa mizani abubuwan da ya yi na alkhairi a wannan jiha a lokacin da yake gwamna. Allah subhanahu wataala ya saka masa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa masa a mizaninsa abubuwan da ya sa gaba, Ubangiji kuma ya dafa masa. Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce masa gaba a cikin lamuransa yadda ya zo nan lafiya, kuma Allah ya mai da shi gida lafiya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الله يجي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا للي ودن سكيسن ممونا أبو ya yadu a cikin waɗanda suka yi imani, lahum azabun alimun, suna da azaba, sakamakon azaba mai raɗaɗi, fi dunya wal akhira, a duniya da lahira. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah shi ne yake sane ku ba ku sani ba. Wannan aya a jiya mun yi bayaninta da abinda ta ƙunsa na gargaɗi mai tsanani akan waɗanda za su riƙa yaɗa mummunan abu a cikin al'umma, waɗanda za su riƙa yaɗa labaran ƙarya ko kuma na gaskiya amma ba masu kyau ba labarai waɗanda suke kunshe da laifuffuka na wasu da suka yi ko kuma suke kunshe da abubuwa na batsa da rashin kunya a cikin al'umma Allah subhanahu wataala ya musu alkawarin wannan narko saboda abin da suke yi na kokarin lalata al'umma na kokarin su zanto al'umma ta daina daukar laifuffuka a bakin komai su rika ganin cewa tunda abin ne ya zama ruwan dare to shikenan su ba za su yi ko kuma a'a ta wannan hanyar wasu ma su rika kwaikwayar ko koyan yadda ake yin wasu laifukan sannan da abin da wannan yake haifarwa na bibiyar laifukan wasu dan a yada ya zanto kowa an bude masa ido so yake gano laifin dan uwansa ya zo yana yadawa da wannan ba karamin tasgaro yake kawo al'umma ba da ci baya kuma duk wanda ya zanto wannan ce sana'arsa babu abin da ya sa a gaba sai neman laifukan mutane domin ya yada domin ya tallata domin ya yi terere da jama'a to shi ma Allah subhanahu wataala zai masa irin wannan sakamakon shi ma Allah subhanahu wataala sai ya kunyata shi tun a nan duniya ya kunyata shi tun daga cikin gidansa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata kamar yadda yazo cikin hadisin da Imam Tirmidhi da Ibn Hibban suka rawaito hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda zalla yace Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya hau kan minbari ya daga murya sosai yake cewa ya ma'ashara man aslama bi lisanihi wa lam yufdi al-iman ila qalbihi ya ku dandazan wadanda suka musulunta da harshe da harasan su amma imani bai je zukatan su ba wannan sune munafikai waɗanda a baki ne kawai suke cewa su mu'minai ne amma imanin bai je zuciya ba Allah ce annabi ya ce la tu'zul muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim kada ku rika cutar da musulmi kada ku rika kunyatar da su kada ku rika bibiyar al'auransu fa innahu man tattaba'a awrata akhihi almuslim tattaba'a Allahu awratahu Nabi ya ce duk wanda ya bibi al'aurar ɗan uwansa musulmi to shi ma sai Allah ya bibi al'aurarsa wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi wanda kuwa duk Allah ya bibi al'aurarsa to sai ya kunyatar da shi har a cikin gidansa saboda haka duk wanda ya ce zai ɗauki sana'ar yaɗa laifuffukan mutane da terere da su da fadar aibinsu da cin mutuncinsu don kawai ya zubar musu da mutunci to ya sani cewa sakamakon zai dawo kansa ƙaiƙayi zai koma kan mashiƙiya shi ma wata rana haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tona asirinsa a bainar jama'a ku sani cewa yaɗa aikin alfasha mummunan aiki yaɗa shi a cikin al'umma wanda yake yin wannan ya fi ma wanda yake aikata mummunan aikin wanda zai yaɗa mummunan aikin ko da ba shi ne yayi ba to sai ya fi wanda ya yi aikin laifi saboda duk mutumin da yake aikata mummunan aiki a asirce a ɓoye ba a bayyana ba wannan wani ne wanda Allah subhanahu wataala ya rufa masa asiri idan ya tuba Allah zai karɓi tubansa sannan abin da ya yi iya shi kaɗai zai tsaya a kansa ba zai shafi al'umma ba laifin da yake a ɓoye ba zai shafi sauran al'umma ba saɓanin wanda zai ɗauko wani mummunan abu ya riƙa yaɗa shi a bainar jama'a to anan zai cutar da duk waɗanda wannan abin ya je kunnensu kuma tasirin da wannan abin zai bari a cikin al'umma mummuna ne saboda haka laifinsa sai ya fi laifin wanda yake aikata laifin saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi wannan gargaɗi wanda yake mai tsanani ya shi unal fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah innal ladina yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah lace suna da azaba mai radadi sakamakon azaba mai radadi ya da alfasha ko da gaskiya ne abin ya faru haramun ne mutum ya yada ta ko da gaskiya ne shari'a ba ta hana yada mummunan abu saboda yana ƙarya ba ba dan wannan aka hana yada shi ba an hana yada shi ne kamar saboda abubuwan da yake haifarwa wanda je muka yi magana a kansu abubuwan da suke yake haifarwa na kawo lallabo a cikin al'umma na kawo rigingimu a cikin al'umma na sanya al'umma ta saba da jin laifuffuka da kuma koyar da laifuffukan ga wasu wanda ba su san da su ba da tuna ma waɗanda wataƙila ma sun manta da irin wannan laifin saboda haka aka hana wannan ba wai dan labarin ƙarya ba ne ko ba gaskiya ba ne a'a ko da gaskiya ne haramun ne a yi wannan ابن أبي حاتم أتكين تفسير سا يافتد أثر دك عطاء ابن أبي رباح ونبب مالمي نتابعي ليدك أتكين من ين الماجران عبد الله بن عباس من ين مالمي نامكرتر عبد الله بن عباس يكي تيوى من أشاء الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا من أشاء الفاحشة فعليه النكال وإن كان صادقا wanda duk zai rika yada mummunan labari mummunan aiki mummunan ta'ada mummunar dabi'a to yana da azaba mai tsanani koda kuwa gaskiya yake da ko abubuwan da suka faru marasa kyau yana yadawa to koda gaskiya ce abin ya faru to yana da azaba wacce ke mai radadi saboda haka ba an hana bane saboda ƙarya ce a'a saboda mummunan tasiri da suke bari a cikin al'umma saboda lalata al'umma da suke yi da muka kula cewa sha'atul fahisha Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗi wani haddi da za a yi wa mutum a nan duniya cewa kamar yadda aka ce in mutum ya yi ƙazafi a yi masa bulala ta banin idan bai kawo shaidu ba to ita sha'atul fahisha Allah bai faɗi wani haddi da za a yi wa mutum a nan ba saboda bai saboda sha'atul fahisha wani abu ne wanda yake ba ya da zabit ba wani abu ne da za a iya masa wata ƙa'ida guda ɗaya me yasa saboda isha'atul fahisha hawa-hawa ne akwai wanda yake mai muni akwai wanda yake ƙasa da haka akwai wanda yake tsaka-tsaki saboda haka ba za ka iya masa wani abu ƙa'ida guda ɗaya ka ce wannan isha'atul fahisha ita ce wanda za a yi wa haddi wanda ba za a yi mata haddi ba akwai wanda zai yi isha'atul fahisha ta zina ko ta manyan laifuffuka sata kisa shan giya da sauransu kaga waɗannan manyan laifuffuka ne Allah subhanahu wataala ya sanya ma waɗanda suke waɗannan laifuffukan haddi amma ya da su laifi ne babba ubangiji subhanahu wataala bai sanya masa haddi ba sai dai idan mutum ƙazafi ya yi ma wani to a nan ne aka sanya haddin ƙazafi amma ita isha'atul fahisha karan kanta saboda ba wani abu ne da yanzabit da za ka yi masa wata ƙa'ida da duka wani nau'i na isha'atul fahisha za ka sa shi ciki sai ya zanto ba a yi mata wani haddi ba sannan takan zama babba takan zama ƙarama wata isha'atul fahisha ɗin a iya ɗan majalisi za a yi shi wani kuma a cikin gari wani kuma a duk duniya za ta yaɗu saboda wani in ya tashi iya wasu mutane ne kawai zai gayawa wani kuma in ya tashi iya wasu ne wani kuma garin gaba ɗaya za ta karaɗe wani ta shafi wani mutum ne wanda yake da daraja yake da tasiri a cikin al'umma wani kuma za ta shafi mutum ne wanda yake gama gari bai da wannan tasirin a cikin al'umma saboda haka takhtalif tana sassabawa daga wannan zuwa wannan saboda haka ba wani abu ne guda ɗaya da za a iya cewa idan an yi shi a yi masa haddi ba ma ana iya gane nau'in girmanta da rashin girmanta idan aka yi lura da ita kanta alfasha ɗin akwai wanda za a yi isha'asta za a yada ta kuma ya zanto an fito ƙarara lokacin da ake yada ta duk wato isha'atul fahisha bi uslubin sarih da wani salo wanda yake baro-baro kowa ya gani ya san wani abu ne mummuna ake nunawa ba wani abu ake sa shi a cikin wani salo dunkulalle ko ɓoyayye wanda ba kowa ne zai gane ba wanda za a fito ƙarara a faɗa ko a fito ƙarara a nuna kaga wannan isha'atul fahisha ce bartaba wacce ke ta ƙololuwa wani abin ya saba wa fitra ba ya saba wa fitra halitta ta dan adam kyawar halitta da Allah ya wa dan adam kamar abin da ya shafi luwadi abin da ya shafi madugo abin da ya shafi zina al-maharim wato ƴan uwa wanda suke da ƴan uwantaka ta jini kuma a samu zina tsakankanin su kaga wannan laifuka ne wanda suke sun saba wa fitra ma ta dan adam sun saba wa asalin halitta da Allah subhanahu wataala yawa akwai wanda yake ya dace da fitra amma kuma ta wani bangaren bai dace ba kuma abin da ya shafi zina tsakanin waɗanda suke jinsai ne mace da namiji wanda ba ƴan uwa ba ya saba wa fitra ta bangaren saba wa shari'a amma kuma bai saba wa fitra ba saboda a wata halitta ce da mun haka Allah subhanahu wataala ya dan adam ya yi jinsin ɗan adam namiji da mace to kaga isha'atul fahisha wacce take da salo baro baro babu shakka ba za ka daidaita ta da wacce take kinaya ce ba wato ana yin shi a cikin wani salo da ba kowa ne yake iya gane abin da ake sakon da ake so a isar ba amma kuma ga wanda zai gane cewa wannan abin da ake isarwa ba mai kyau ba ne to kaga mataki mataki ne akwai wanda zai yi isha'atul fahisha abin da zai yi ya da alfasha ne amma da wani abu da Allah ya halatta masa wato yi da matarsa misali matarsa Allah ya halatta masa ita amma da ya halatta masa ita bai halatta masa ya zo cikin jama'a yana yin wasu abubuwa na batsa ba yana yin wasu abubuwa na rashin kunya da ita a gaban jama'a to kaga wannan isha'atul fahisha ne amma da abin da Allah ya halatta masa to amma a yadda ya halatta masa ya yi masa hudud ba cikin jama'a ba to kaga wannan ita ba isha'atul fahisha ce ya da munan abu ne ya da badala ne ya da ainihin mummunan aiki ne a cikin al'umma wanda yanzu yana neman ya zama ruwan dare gaskiya cewa a wajen bukukuwa da ango da amarya su saba ado su shigo cikin bainar jama'a maza da mata su suna rungumar juna wannan isha'atul fahisha ne ko da an daura aure tana nan matarsa ce mijinta ne shi bai halatta yin wannan a cikin jama'a ba saboda haka in suka yi haka sun shiga cikin wannan narko da Allah subhanahu wataala ya ce duk bai yin wannan yana da sakamakon azaba bai dare saboda haka ko da Allah ya halatta musu amma ba irin wannan yanayin ba ba duka abin da Allah ya halatta a yi shi a bainar jama'a kuma ai wannan kamar sako ne suke bayarwa na su koya ma wasu wani kuma zai zo watakila da wanda ba matarsa bai yi shi ma saboda ya nuna wa duniya sannan kuma zai sanya a rika daukan abin ba komai ba a daina jin ma nauyin abin a cikin zuciya dan an ga wasu suna yi ba za dauka wani abu suke yi mara kyau ba saboda an tsiro ya saba gani a bainar jama'a ana yi sana ka duk wannan nau'i ne isha'atul fahisha fil ladina am sana ka aka dubi mai kidarin yadda kuma aka yada ta wani zai yada ta iya dan tsukukin watakila wani dan majalisar su ko kuma a cikin wani group din su iya nan zai yada abu wani kuma zai yada ta a cikin garin su wani kuma zai yada ta ne gabata a cikin kasar wani kuma duk duniya ma haka kowanne gwargwadon yadda ya yada ta gwargwadon yadda laifinsa zai kasance a gaban Allah subhanahu wataala musamman ma a yanzu da kafofin sadarwa wanda suke taimakawa wajen yaduwar abu cikin gaggawa a dan kankanin lokaci sai ka ga miliyoyin mutane sun kai ga wato isa ga wannan abin da shi wannan shi ya yada cikin kankanin lokaci saboda haka duk wannan yana daga cikin isha'atul fahisha fil ladina amanu sannan da inda za a yi isha'atul fahisha din shi kansa ba ɗaya ba ne da wanda zai yi a garinsu ko a ƙauyensu da wanda zai je guri mai tsarki ya je ya nan wanda zai isha'atul fahisha a Makka ko a Madina misali ba zai tashi shedancinsa ba sai ya je Makka ko sai ya je Madina sannan ne a nan ne zai yi tabararsa zai rika nuna fatsararsa to babu shakka shi kuma laifin sa anan sai ya fi na wanda zai yi a wani wurin da bai kai waɗannan wurin daraja ba da wanda zai isha'atul fahisha fil masajid a masallatai wuraren da aka kibe don ibada da zo yana yin wasu abubuwa wanda suke marasa kyau a gurin to saboda za mu ga isha'atul fahisha wani abu ne wanda yake da fadin gaske sannan mataki-mataki ne hawa-hawa ne ba zai zama hawa iri ɗaya ba to duk wannan shi yasa ubangiji subhanahu wataala bai sanya mata wani haddi guda ɗaya ba aka ce ga wanda aka samu ya yi iri kaza to a kama shi a yi masa bulala ko a yi masa wani abu abin yana komawa ne zuwa ga alƙali duk wanda aka samu da irin wannan laifi to akwai babin da ake kira babu tazir shi ne horo idan aka samu mutum da irin wannan laifin a kai shi gaban alƙali shi kuma alƙali zai duba ya ga matakin abin da ya yi girman abin da ya yi da munin abin da ya yi ya matakin abin nasu gwargwadon kuma horon da zai masa babin ta'zir yana da faɗin gaske musamman a wajen malikiya suna kai shi har zuwa ga kisa ma alƙali zai iya ga barnar da mutum ya zo da ita ta kai ma a yi masa hukuncin kisa ya kashe shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu shi Allah shi ne yake sane da dukkan abin da ba ku sani ba na maslahohinku duk wani abu da ya kawo muku maslaha ce gare ku shi ya sani ku ba ku sani ba ya ce walaula fadlullahi alaikum
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha rahufur rahim
ولولا فضل الله عليكم بعد فضل الله عليكم با ورحمته لرحمه وان الله رؤوف رحيم كما للي الله مي يوان توسيي ني مي يوان جنغاي واتو بعد فضل الله لرحمه با ده كسانشي وسا غريكو مي يوان توسيي مي يوان جنغاي دا يا غغوتو مكو دا عقوبا cikin abin da kuka yi kutse nayi wa da Aisha kazafi ko kuma ya da kazafin da aka yi mata ubangiji saboda rahamarsa ya zanto bai gaggauto muku da bai gaggauto muku da hukubarsa ba ya daga wa muminai kafa waɗanda suka fada cikin wannan abin Allah ya ba su jinkiri har suka tuba ubangiji kuma ya karbi tubansu to a yadda hadisin da Aisha ya bayanin ayoyin da suka sauka bayan an yi wa Nana Aisha kazafi hadisin da ya nuna da yi wannan bayanin ya ce ayoyi goma to wannan da nan ya ci kun ayoyi goma idan muka duba za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi goma ya shimfiɗa abubuwan da suka shafi tarbiya bayan wanke Nana Aisha radiyallahu ta'ala na sannan kuma ya bayyana mana yadda mutane suka kasance a zamanin da abin ya faru yaya al'umma ta kasance a lokacin Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a cikin bayanan da muka karanta mutane sun kasu gida hudu a wannan lokacin akwai muminai waɗanda suna jin labarin ba su yi wata ba suka karyata labarin suna jin an faɗa an ce Aisha radiyallahu ta'ala ana an same ta da laifi kaza da kaza da kaza suka ce ƙarya ne suka ce haza ifkun mubin wannan ƙage ne mabayyane waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba waɗanda suka ƙaryata suka ce ƙage ne daga cikinsu akwai manya-manyan zaɓaɓɓun sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama masu falala da gaske irin su Umar Usman Ali ibn Abi Talib irin su Abu Ayyub al-Ansari da Ummu Ayyub da Usama ibn Zaid da Ummu Mistah da Barira da Ummu Ayman da duka a cikin labarin da muka karanta dukansu za mu ga cewa sun wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha ba su yarda da abin da aka tuhume ta da shi ba to wannan su ne kaso na farko kaso na biyu wanda su ne suka fi yawa su ne wanda suka kame bakinsu ba su ce komai ba su ba su fito suna cewa ƙarya ba ne sannan ba su fito suka gaskata ba wanda su suka fi yawa kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikinsu suna jiran su ji mai annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi hukunci da shi wannan tasa su ma suka ja baki suka shiru Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli ya ko da suka imani kakku wuce gaban Allah da manzansa kakku wuce gaban Allah da manzansa wato kakku yi gaban kanku Allah yana hana mu'mine da kada su yi gaban kansu to takila wannan rashin jin komai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akan matsalar shi yasa da yawa daga cikin mu'mine sai suka shiru ba su ce komai ba suka kame bakinsu kaso na uku su ne ɗan kaɗan waɗanda aka samu cikin mu'minai sahabbai mu'minai waɗanda suka ɗan wato su ma suka riƙa yaɗa labarin suka kutsa cikin yaɗa labarin wato aka jibi labarin ya fita daga bakinsu su ne Hassan ibn Thabit da cewa shi yana cewa bai yi ba da Mistah ibn Uthatha da Hamlatu bint Jahsh waɗannan su uku su ne wanda aka samu cewa an ji labarin daga bakinsu sun faɗa sun furta to waɗannan su kuma aka yi musu haddi bayan ayoyi sun sauka aka wanke su wanda kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta musu abinda suka yi na laifi wanda su ne Allah subhanahu wataala ya ishara kansu ya ce italaqawnahu bialsinatikum wataquluna biafwahikum ma laysa lakum به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم سوره ود الله يا مغنا اكن سو ود سكي تا بايه ديار wannan labari da harsunan su suna fadar abinda ba su da ilimi akan sa abinda ba su sani ba suna fadar su da bakunan su sai kaso na hudu sune munafikai wanda yake kan gaba a cikin su shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul wanda shine yake kitsa labarin shi ne kirkiro labarin kuma daga wajensa ne aka ji labarin kuma ya riƙa tara mutane yana gaya musu da tara iyalansa da 'yan uwansa da mutanensa munafukai yana ba su labarin domin su je su ci gaba da yaɗawa waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu azabar wato alkawarin narkon azaba tun daga kan shi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ɗin shi kansa Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim sannan su kuma waɗancan da suka hutsa cikin maganar munafukai suka dinga yada ta su ma Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim wanda ayar tana tafinan gaba su ne kuma akan gaba shiga karkashin wannan ayar ta innal ladina yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim fi dunya wal akhirah sune akan gaba wajen shiga karkashin wannan ayar saboda su suka kirkiro mummunan labarin suka riga yada shi to amma wadanne dalili ne yasa munafukai suka kirkire irin wannan labari suka yada shi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalin gidansa dalilan ba su wuce na farko su ga cewa sun ruguza addini ba bukatar ruguza addini ta hanyar ruguza masu addinin wanda kuma yake a ƙoruruwan masu addini shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to me za su yi su bata masa suna su shawwaha masa surarsa zamana ana yi masa wani gani mara kyau to shine bari su taba iyalansa suka taba iyalansa shikenan sun bata hotonsa a idan mutane sannan kuma wannan zai iya kawo ma rigingimu da fitintunu a cikin mabiyansa zakansa zai rarrabu daga nan mutuncinsa ya zube a daina ganin mutuncinsa a daina ganin mutuncin gidansa wannan shine hadafinsu kaga daga lokacin addinin ya rushe hadafinsu na farko kenan shine isqatu din su ga cewa sun rusa addini saboda galibi duka wani yunkuri na sukan waɗanda suke masu addini ko waɗanda suke masu karantar da addini wannan babban hadafi ne babban hadafinsa shine rusa addinin kansa saboda in ya zanto mai masu karantar da addinin suka zanto ba su da mutunci a idan jama'a to kaga addinin ma ba shi da mutunci saboda gurinsa ake jin addini gurinsa ake jin Allah ya ce annabi ya ce don aka zubar musu da mutunci a idan jama'a aka cire girmansu daga zukata
to kaga shikenan addinin ba to gurin wa za a je a koye shi su ne da masu koyar da shi to shi yasa za ka cewa duk waɗanda suke ƙoƙarin rusa addini suka biyo ta wannan hanyar ta hanyar a soki a rika wato ƙoƙarin fito da illar waɗanda suke masu ɗauke da karantarwar addini su ne malamai masu da'awa ta ƙoƙarin a fito da aibubbukansu duk da ka samu wani ɗan laifi sai a ɗauko shi wani abin ba laifi ba ne sai a mai da shi laifi wani abu ne wanda yake mubah kowa ma yana yi amma suna su ya zama laifi sai a mai da shi laifi ƙarfi da yaji wani kuma abu ne na laifi wanda za a iya samun shi tare da ɗan adam tunda malamai ba ci a kai masumai ba ne daga shi na cikin sahabbai an samu wasu wanda suka har ma wanda ya je yaƙin Badar amma an same shi da laifi kuma ai masa hukuncin laifinsa wannan bai zama masa darajar da Allah ya ba shi na zamantowarsa ya ji yaƙin Badar ba kamar yadda za mu gani nan gaba za mu yi tsokaci a kan wannan to amma sai a mai da abin babba kuma wannan abin sai ya shafi duk wani mai irin aikinsa ba wai zai tsaya a kansa ba shi wannan da ake ta ya buɗi ɗinsa a duk wani mai irin abin da ci to kaga haka malaman nan suke haka da irin wannan siga ai abin da ai malaman nan da haka suke shi kenan to da zarar aka rusa waɗanda su ne masu karantar da addinin to kaga addinin gaba ɗaya an masa illa tunda babu kuma wanda zai karantar da shi shi wannan mai sukar nasu dama shi ba shi ne mai karantarwa ba ko bai san ma addinin ba zai karantar da shi to wannan shi ne hadafi sababi na farko da yasa suka yi wannan sababi na biyu shi ne maradul qulub cutar da take cikin zukatansu munafukai zuciyarsu ciki take da cuta kamar da ce fi qulubihim marad fazadahum Allah marada akwai cuta a cikin zuciyarsu wannan cutar ba ta basu zauna haka ba kullun za ta sa musu tunanin ya za su yi barna ya kuma za su yada barna ya za su yi izgili da masu addini ya za su yi izgili da shi kansa addinin ya za su ba da wani goyen baya da wata gudunmawa ga makiya addinin Allah ta yadda za su yi nasara to wannan ta sa suka ga cewa ga wata dama bari su kirkiro wata ƙarya da za su liƙawa matar annabi sallallahu alaihi wasallama da Aisha sannan su yaɗa ƙaryar a cikin garin Madina gaba ɗaya saboda wannan cutar da take cikin zukatansu ta taimaka wajen su kirkiro wannan ƙaryar su yaɗa ta a cikin garin Madina sannan abu na uku at-ta'amur ala al-muslimin wato kulle-kulle mugun kulli da suke wa musulmi mugun shiri da suke wa musulmi da suke haɗa kai su taimaka wa junansu wajen ya za su cutar da musulmi wanda ɗabi'a ce ta munafukai a kowane lokaci za su haɗa kansu amma ta yaya haɗin kan zai taimaka wajen wato cutar da musulmi wannan yana daga cikin abin da ya sa wannan ƙagen cikin ƙanƙanin lokaci suka yi ta yaɗa shi duk ya game garin Madina gaba ɗaya domin wannan shi zai taimaka wa makiya musulunci su kuma su samu abin da za su yaƙi musuluncin da shi to yahudawa da mushrikai da ake zaune da su a cikin garin Madina a lokacin abin da zai taimake su su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasa gaba da shi to wannan ƙaryar da munafukan za su ɗauko za su taimaka musu da daman suna nuna musu cewa ai tare muke ذلك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون sun tare da hadu da muminai an su rungume su ce ai duk tare muke duk mu ma mun yi imani mu ma mumine ne kamar ku amma da sun koma wajen yahudawa su ne shayadai ne ibdin yahudawa qalu inna ma'akum ai fa mu tare da ku muke kar ku zaci kuna ganin mu a masallaci ko a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama ku dauka mu mun yarda da shi a mu muna tare da ku kawai muna musu izgili ne wasa muke da hankalinsu ba su gane ba ne saboda haka yana daga cikin asbab sababba na su kagi wannan ƙaryar su liƙa ta ga matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ne yadda za su shirya wani abu da zai taimaka makiya addinin Allah a wannan lokaci yahudawa da mushrikai domin su yi galaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama sa ta yadda wata fitina a cikin sahabbai sannan sababi na hudu alhasad hasada da kullata kamar yadda muka faɗa a farko-farkon bayanin kissar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul dinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daidai lokacin da ya hijira ya zo ya samu ana shirye za a yi masa nadi za a yi masa sarauta ta mutanen Madina dan kabilar Khazraj ne saboda suna kokarin su bashi shugabanci Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayin hijira shikenan duka sai kowa ya tattare aka koma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce shine shugaba wannan mukamin da yake tunanin zai samu idan to bai same shi ba tun daga lokacin abin yake damun shi a zuciyarsa shi yasa wato kwallafawa mutun ya kwallafawa zuciyarsa san shugabanci yana da hadari mutun ya kwallafawa ransa shi dole sai ya zama kaza saboda kai ta bin hanyoyi ya zai yi sai ya samu kaza yana da hadarin gaske saboda idan wani abu ne da ya shafi addini to mutun zai dawo kuma yana yi wa addinin zaman kasa yayin da yaga cewa ba zai samu abin da yake so ba sai ya hada da wasu karerai ya hada da wasu faloloni na ƙarya to shi kuma lokacin zai shiga kirkire-kirkiren abin da zai ba shi wani matsayi a cikin addinin ta kowane hali kuma harka ce ta shugabancin duniya zai kokarin abokan hamayyarsa ya zai yi musu kazafi ya zai musu ƙarya ya zai yi wa mutanensa ƙarya su yarda da shi don su ba shi wannan matsayi to wannan shine ya kai Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul ya baro lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa wa zuciyarsa cewa za a yi masa nadin sarauta sai kuma gashi an fasa yi masa wannan sarautar saboda zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kahon zuka zama da duk inda ya zauna banda suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin sa ba abin da yake banda bakar magana ba abin da yake banda izgili da ba'a ba abin da yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi duk ya san wannan amma ya kyale shi saboda maslahar zamantakewa saboda maslahar al'ummarsa kuma saboda ya nuna wa shugabanni yadda ake shugabanci wani abu ba dan ka ba wai dan baka sani ba ka sani ana yi maka wani abin da yake cutarwa ne gare ka amma rashin yin wani daukan wani mataki na gaggawa shine maslaha to sai kai hakuri sai ka cewa kuma wannan ya bada dabi ido shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da shi to zawa kai lokacin da ya gana da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta zo da ita da wannan Safwan ibn Mu'attil a cikin wannan yanayi yana janye da abin hawanta sai ya ce to ga wata dama ta samu ba zai batta ta wuce a haka ba saboda haka sai ya fara kus-kus a lokacin ya fara kitsa wannan labarin dan ya huce haushin da yake zuciyarsa ya ga kuma watakila zai iya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam illa ya sa jama'a duk su guje su bar sa to wani abu da munafukai suka yi na kirkiro wannan labarin na ƙarya su yada shi kuma su yi ta baza shi su yi ta kwaza shi suna da manufofi ba haka kawai yasa suke yi ba suna da manufofi manufa ta farko shi ne su sa wa muminai shakka a zuciyarsu da abinda bai zama abin shakka ba abinda ba za a yi shakka a kansa ba duk wanda ya ga yadda Safwan ibn Mu'attil da Nana Aisha suka zo ai wani yanayi ne da babu wani abin da zai sa maka wata shakka a ciki kamar yadda muka yi bayani a baya ba ta yadda za a yi masu laifi su taho a haka dole sai sun yadda za su koya kansu amma duk da wannan ya so ya yi amfani da wannan ya jefa shakka a cikin lamarin iyalin Annabi sallallahu alaihi wa sallam dan ya cutar da shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan manufa ta farko kenan manufa ta biyu kuma ya hana mutane ya toshe wa mutane hanyar alheri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita Annabi ya zo da alheri yake so yaya zai ya toshe wa mutane wannan alherin da ya zo da su ta bangaren waɗanda za su shigo musulunci duk wanda zai shigo musulunci ne saboda abin da ya gani a cikin musulunci da kamalar tauhidi da kamalar tashri da kamalar akhlaq kamalar tauhid wa kamalar tashri wal akhlaq ya ga kamala a cikin tauhidi ya ga inda ake tsantsanta bauta wato tsantsanta tauhidin ubangiji ya ga addinin da ake ba wa Allah subhanahu wataala haƙƙinsa yadda ya dace ya ga addinin da yake da dokoki wanda suke kama hankali dokokin da suke cike da maslaha ya ga addinin da yake da kyawawan ɗabi'u da yake karantar da kyawawan ɗabi'u saboda haka wannan shi zai ba shi sha'awa ya ji cewa bare ya kama wannan addinin ya dubi wa wasu addinin ya ga mutane ne waɗanda suke da kamala suke da mutunci suka san ya kamata suke tsare mutuncinsu a zahiri da baɗini duk ya ga wannan to idan ya zo zai shiga aka ce masa ai shi kansa annabin wanda yake aure ga matsayinta wanda yake aure ga yadda take to kaga tun daga lokacin zai ji cewa kai wani irin addini ne jagoran addinin ba ga yadda matar su take wani irin tsarki zan samu a cikin addinin ba zan same shi ba wannan sai ya sa ya ja da baya to wannan yana daga cikin manufofin waɗannan munafukai wajen ƙirƙiro wannan abin su toshe mutane su toshe wa mutane hanyar alkhairin da annabi ya zo da ita sannan waɗanda suke cikin musuluncin kuma wanda musuluncin bai gama zama a zuciyarsa ba daram wanda musuluncin yanzu da ya shige shi musuluncin bai riga ya yi ƙarfi a cikin zuciyarsa ba to shi ma da zarar ya ji wancan jita-jita sai fara yadda da maganganun da ake faɗa game da mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma sai ya taɓa siƙar da yake da ita yardar da yake da ita a cikin zuciyarsa game da ismar annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi dai a wurin musulmi ma'asubi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya katange shi daga dukkan wani rabo na shaitan babu wani rabo na shaitan da yake samu a jikinsa to kuma duk abubuwan da yake yi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba shi kariya daga wajensa to idan aka ce gashi yanzu matarsa ga halin da take kuma ita ce ya fi so kuma ya ci gashi ya ci gaba da zama da ita bai ɗauki wani mataki ba wannan zai nuna cewa anya yadda ake faɗa game da annabin nan ma haka ne anya shi ma kuwa ba kaza 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 ba shikenan sai ya ridda ba musulunci buƙatar munafikai ta samu saboda wannan yana daga cikin manufofin munafikai da wannan kire sannan manufa ta uku ta ce wanda wannan ayar ta yi mana magana isha'atul fahishatu fil ladina amanu a yaɗa ɓarna da alfasha a cikin muminai da zanto muminai sun saba jin wani abin da yake mara kyau a ce yau gashi a can gobe jibi a can a ce har ma abin ya tsallaka zuwa ga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama to kaga daga lokacin sai mutane suka ɗaukar to abin ma ba wani babban laifi ba ne ba can yadda mu muke zato tun da gashi ma har gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ana samun abin saboda haka sai shi kenan sai shaidan ya amfani da wannan damar shi kenan sai alfashar ta yaɗu a cikin mumine to wani buƙatar su ta biya wani ita ma tana daga cikin miyagun manufofinsu sannan daga cikin miyagun manufarsu shi ne su ga sun yi galgala al'ummar musulmi saboda haɗin kan al'ummar musulmi da fahimtar juna da take tsakaninsu da yadda musulunci ya zo ya maida su abu ɗaya wanda da can suna zaman doya da manja ana zama ba ga miciji ana zaman faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe musulunci ya zo ya maida su suka zanto kamar jiki ɗaya suka zanto al'umma ɗaya to yana daga cikin abin da munafukai yake damun su ya za su yi su ga cewa wannan wahda haɗin kai da musulmi suke da shi ya za su wargaza shi to ta hanyar ƙirƙiro wannan labarin su yaɗa shi a cikin mumini a samu rabuwar kai ta haka ne za su kawo ragingimu a cikin mumini kuma mun gani kamar yadda ya zo a cikin ƙissar mun ga yadda aka kusa samun irin wannan baraka ɗin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗaukan mataki akan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul mun ga abin da ya faru tsakanin Sa'd ibn Mu'adh da Sa'd ibn Ubada da Usayd ibn Khudayr da sauran wasu da suke gurin har ma aka kusa yaƙi ya barke a tsakaninsu ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyarsu ba yana tare da su ya shawo kan matsalar to duk wanda yana daga cikin manufofi na su munafukai ne yadda za su ga cewa su rusa wannan gini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya haɗa harsashinsa kuma wannan shi ne aikinsu a kowane lokaci shi yasa suke samun haɗin kai daga waɗanda suke maƙiya addinin musulunci na waje su waɗannan suna ciki su kuma na waje to na wajen suna samun haɗin kai ƙwarai da gaske daga na ciki ɗin haushe yana cewa sai bango ya tsage ga dangare ke samu wurin shiga. Galibi idan al'ummar musulmi tana dunkule tana da ƙarfin ta guri guda tana kuma kan tsarin Allah, to zai wahala wani ya zo ya ci nasara a kanta. Mun gani yadda musulmi suka fara masu rauni a Makka a cikin ƙanƙanin lokaci sai gashi izza ta same su, sai gashi gaba ɗaya jaziratul arab duk sun koma ƙarƙashin abin da gudanarwar musulmi bisa jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suka biyo baya a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Me ya ba su wannan? Shine imanin da suka rike da tsayawa akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi. To an ana son a ga an raba su da wannan, to shine a zo a raba su da shi musulunci, a shigo musu da wasu wanda za su kawo musu wasu abubuwa sababbi su raba su da asalin musulunci. To da zarar suka rarrabu to shikenan rauni za su yi. La tanaza'u fatafshalu fatadhhabu rihukum, da zarar kuka shiga rigingimu a tsakaninku to shikenan za ku yi rauni. Kwarjinin da kuke da shi kuma yadda ake tsoron ku sai ya tafi, sai a daina tsoron ku. Saboda al'ummar musulmi ba su yi rauni ba sai da suka saki musulunci, suka koma kowa ya kama wani abu daban ya rike, musulunci ya koma kawai al'ada ce a gonsa, ba addini ba, baya jinsa cewa addini ne da yake ganin cewa wani abu yake yi da Allah subhanahu wataala ya ce ya yi, kuma abin da ya zo duniya kenan saboda shi ya daina jin wannan. Saboda haka ya ɗauke shi al'ada ce kamar yadda yake sa rigarsa, hularsa, takalminsa, da irin yadda yake na yanayin gina gidansa da ake yi a garinsu, haka yake shi kenan, haka ya ɗauki addinin. To sai suka samu, sai aka samu sauƙi wajen a ruguza su. Za abin da yake faruwa ai duka abu ne wanda ya ɗauko ya biyo tsawon tarihi, abinda yanzu muke gani na rauni da musulmi suke ciki. Lokacin da aka karya daular Farisawa musulmi suna murna, sayyidina Umar yake ce musu Allah ya ɗaukaka ku da musulunci ne, duk sanda kuka nemi ɗaukaka a ƙarƙashin wani abu ba musulunci ba Allah zai kaskanta ku. Haka sayyidina Umar ya gaya wa sahabbai a lokacin suna murna sun karya daular Farisa, wajen kamar yanzu ne a ce an karya Amerikawa daular Amerika. Saboda haka suna murna abinda ba su taɓa yin mafarkinsa ba. To shi ne yake jan gargaɗinsu, ya ce Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah a'azzana bil islam wa mahma taghayyana al izzata fi ghayrihi adhallana Allah, da musulunci Allah ya ɗaukaka mu, cewa antumul a'launa in kuntum mu'minin, da wannan imani Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu nasara, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbita aqdamakum. To in muka ce za mu tafi neman izza a gurin wani, a yabtaguna indahumul izza fa inal izzata lillahi jami'a, za mu gurin wani za mu je mu nemi ɗaukaka da girma, to shikenan sai kuma Allah ya kaskantar da mu, ko ba za a yi nasara a kanmu ba sai an biyo da ta cikin 'yan cikin gida, sai an yi amfani da su, sai an samu waɗanda za su ba da kai gori a hau, to a lokacin ne na waje su kuma za su samu ƙofa, na waje za su samu ƙofa. Daga zarar kuma suka shigo to shikenan za su yi rugurugudu, babu wanda za su kyale. Yanzu abin da yake faruwa na san duk ɗan uwa ana bibiya ana jin irin wanda yaƙi da yake ta faruwa, da fatan Ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshensa cikin nasara da izza ta musulmi. Yanzu abin da yake faruwa tun daga lokacin da yaƙin ya fara zuwa yanzu, alamar cewa su Isra'ila wato Yahudawa da masu goya musu baya suna samun wata nasara, ba wai nasarar sun kashe wani sun kashe wani ba, ba wannan ita ce nasarar da mu muke ganin suna samu ba. Nasarar da suke so su hargitsa gabas ta tsakiya gaba ɗaya, hargitsa gabas ta tsakiya shi ne waɗannan mutanen ƙasar Iran da da suka yi amfani da su a baya wajen rusa sauran ƙasashen musulmi, kamar yadda muka faɗa a wancan bayanin, suka yi amfani da wannan ƙasar wajen su rusa Iraki, su rusa Afghanistan, su rusa inani, su rusa inani. Yanzu kuma suke ganin aikin nasu ya kamata ya canza salo. To suka ga tun da aka fara makaman da Iran suke harbawa ƙasashen musulmi, ƙasashen larabawa kusan makaman sun dinka wanda ta harba Isra'ila. Larabawan nan tun lokacin da abin ya taso su suke ta kai kawo kan cewa kada a yakin nan ba sa san shi game da nace yakin nan su za su fara tutuwa kafin ba wani kafin wani a duniya ya tutu su za su tutu su suke makotaka da wannan kasar kasa ce kuma babba ba karama ba sauraka ba abinda ba su yi ba ministan harkokin kasar Saudiya fitowa yace ba za mu taba yarda ayi amfani da sararin samaniyar ba kai irin hali abinda ya fada kenan kuma ba wata ƙasa daga cikin wannan ƙasashen da aka yi amfani da ƙasar wajen kai hari babu kaga ba dalilin kuma da zai sa ita ci gaba da kai musu hari yanzu ina fito wannan daga cewa sun kai ma hari Turkiya ga duba ita ma Turkiya sun jefa mata makamin abinda bizai Turkiya nan tana ɗaya daga cikin ƙasashen manyan ƙasashen musulmi da muke ganin cewa duk irin yadda dai suke da wasu abubuwan su muna ganin cewa har zuwa yanzu suna da amfani sosai don suna daga cikin kasashen da suke da karfi sosai karfin ta yafi na Iran karfin Turkiya ba za ka hada shi da Iran kuma suna nuna tausayawa game da abin da yake faruwa to su ma yau an jefa musu su ma Iran ɗin ta jefa musu mizan me yake faruwa ko dai rikicewa ƙasa gaba ɗaya ƙasar ta yi ya zama na sojojin kawai ko daga ko ina kawai kowa yana yin abin da ya ga dama ko ku a'a suna yin haka ne dan suna ganin kamar in suka yi haka za a ce to lalle a zo a dakata yaki wannan abin baya cutar da America baya cutar da Isra'ila ita Isra'ila ma haka take so ku jejjefa wa makotanku makamai su ma su hasala wataƙila su ma su ce za su mai da martani kamar yadda ƙasar ta fara to shikenan Isra'ila ta samu waɗanda za su taya ta yaki ina riba a nan babu ita saboda tausayin da kuke samu daga ƴan kasashen da cewa ana tausayawa cewa wani babban azzalimi yana zalunta to shikenan ya tafi tunda kuma kuna kabe uwa da wabi a kasashen su ku ce kuna harban wasu abubuwa na maslahohin America a gurin duk wannan magana ce saboda ba daga wannan gurin ake kawo muku har ba ba wani a harbi da aka yi wo da ƙasar Saudiya ya tafi Iran ba a yi amfani da airspace ɗin Saudiya aka kai hari ba me yasa za a jefa wa Aramco makami me yasa za a jefa wa kamfanin man su makami kaga wani abu ne na tsokana a tunzuro su ba su ce bari to su ba su dau matakin kare kansu kuma dole ne su dau matakin kare kansu ba za su zauna ta harbo musu abin nan ba an harba airport me ya alakar airport da maslahar America duka wasu gine-gine da suke kasashen nan ba da kudin America aka yi su ba da kudin kasashen aka yi in kuma kuka rusa kuka lalata da kudin kasashen da za a saki yarawa America ko gezau ta zo da manya-manyan jirage me ya hana ku jiragen ruwa me ya hana ku za ku sa karfin ku akan jiragen ba ko ku yi ta harba Isra'ila ai ta fi jin cewa an harba Isra'ila ta fi jin haushi akan ku harba a wata ƙasar Larabawa to amma wannan abu ne da daman su waɗanda suka fara yakin abinda suke so kenan gurin ya hargitse umar ta rikice shikenan Isra'ila kuma ta samu abinda take so nan gaba ya zanto Isra'ila ita kadai ce mai karfi sai abinda ta ga dama duk sauran kasashen musulmi an ya galgala su an kacalcala su an rugurguza su muna fatan Allah subhanahu wataala kai ba su wannan nasara ubangiji subhanahu wataala da sanya dukkan wani abin da zai taso mana ya bata mana rai ya zama mana alkhairi nan gaba Allah ya sanya ya zama mana alkhairi nan gaba kamar yadda ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum abinda muke fata mu gani kenan abinda muka fada ne daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh